tun awa shagarin bayyanar sakamakon da ya ce dan takarar ƴan adawa Adamu Barrow ne ya lashe zaben kasar Gambia, shugaban kasar Niger ya aike masa da sakon taya murna. Abin da ke nufin gwamnatin Niger bata lamunci watsin da shugaba mai barin gado Yaya Jame ya yi da wannan sakamako ba, wanda har ya sa kungiyar ECOWAS shirye-shiryen kawar da shi daga karaga bayan shudewar wa'adinsa a ranar 19 ga watan 1 na sabuwar shekara ta hanyar amfani da karfin soja. Matakin da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Al-Kasim Abdulrahman ya ce yana da hatsari sosai.
Hanya mahi a ala ita ce ta sasantawa. Abin da ya kamata a sani ko a tuna shi ne cewa amincewa da shi shugaban kasa ya yi ya kai kara kotu kuma ya tabbatar da cewa amincewa karan shiga kotu ko watsi da shi shine abubuwan da za su taimakawa wajen warware matsalar da ake ciki.
Kasar Senegal ita ce kasa ɗaya tilo da ke makwabtaka da kasar Gambia, saboda haka Abdu Alhashi Idi, wani mai rajin kare demokradiyya, ke ganin amfani da karfin soja wajen korar Yaya Jame daga karaga zai iya haddasa mutuwar kasko, domin akwai yiwuwar hakan ya farfado da ayyukan kungiyar ƴan tawayen Casamance a kasar Senegal.
Ka aje gauga nan ta ahinawa, ka aje a watartara kasar Gambia kamar da aka tattara kasar Libya. Shi dai hakika ne, indai da ƙarfi aka yi ita kanta kasar Senegal ba ta ji daɗin abin ba, tunda dai tana da ƴan ta'adda rebel wanda kamar shi ne yake goya musu baya, kenan lalata kasar tashi, kuma Senegal kanta ba ta gaba hasken abin.
Ko baya ga haka, amfani da karfin soja wajen neman warware rikicin Gambia a wannan lokaci da kasashen sai da yawo ke fama da matsin tattalin arziki na iya zama abin da ƴan magana ke cewa allura za ta tono garma a fannin tsaron waɗannan kasashe.
In ka dauki kasashe kamar Nigeria, banda matsalolin da take fama da su na rashin tattalin arziki, kare shi da matsaloli na tsaro na cikin gida, ka dauki kasa kamar irin su Jamhuriyar Niger wadda take fama da matsalolin kuɗi, inda gwamnati ba ta biyan bashikanta tsakaninta da 'yan kasuwa ko bashikanta da tsakaninta da wasu ma'aikata musamman na mushannin makarantu, irin su Burkina Faso da ke fama da matsalolin tsaro, irin su Cote d'Ivoire da yanzu ne suke falfadawa. Yanzu haka akwai sojojin hadaka cikin kasai, ba ni tsammanin wannan kasashen suna da cikakken shiri na zuwa su fada ma wannan kasar wadda hakullin cikin shekarun nan 22 na jagorantar shi yayin Jame tanadin yaki ne ya rika yi.
An baya ga kasar Senegal da ta bayyana aniyarta a fili ta ba da gudunmuwar soja a rundunar da za a dora wa nauyin tsige Yaya Jame daga shugabancin Gambia, kawo yau ba wata kasar da a fili ta nuna shirin ba da nata kasan askarawa a hukunce. A binciken da na gudanar domin sanin matsayin Niger akan wannan batu, ban samu wani cikakken bayanin da ke nuna wannan aniya ko akasinta ba. A dauka daga ofishin kakakin gwamnati zuwa ma'aikatar harkokin waje, inda aka ce da ni minista ya tafi hutu, sai kuma ma'aikatar tsaro, inda aka bayyana min cewa minista na shirye-shiryen zuwa Bulaguro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.